أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبودي أن الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي شيني هدى مؤونا مسلتي متعلم البركة وبما مسلتي الجمعة لنا تجين قد الوز أن جهر لقاوة أولا يمتي نلهدي وانديو 25 قوة رمضان هجرة منزو عليه الصلاة والسلام daga Makka zuwa Madina 1444 wanda kuma ya dace da 16 daga watan hudu miladiya 2023 muna cikin suratul dukhan. Karatun mu na jiya mun tsaya aya ta 39. Yau zamu tashi aya ta 40. Allah subhanahu wataala ke cewa inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Lallai ranar fayyacewa da rarrabewa to shi ne lokacinsu da aka iyakance gabaki ɗaya. Yauma la yughni maulan an maulan shay'an, wanin da wani masoyi ba zai iya amfana wa masoyi da komai ba. Wala hum yusarun, kuma ba za a taimaka musu ba. Illa man rahim Allah, sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya ji kansa. Innahu huwal azizur rahim, domin shi Allah shine mabuwayi kuma mai yawan jin kai. Ayoyin alqur'ani ko da yaushe aka ambaci wayansu abubuwa da suka shafi rayuwa da ake ganin yau da kullum, zaka ga dandanan sun koma zuwa ambato tashin alkiyama, saboda shi ne babban abin da yake gaban ƴan adam gabaki ɗaya. Babu wani lokaci mai muhimmanci wanda duk annabawan da Allah ya aiko suke ta maimaita wa mutane muhimmancin wannan wuni, da kuma wajibcin a yi tattali a yi tanadi saboda wannan wunin kaman wunin alkiyama. Kai za ka iya cewa ma gabaki ɗaya wannan duniyar da Allah ya kawo mu, ya kawo mu domin mu yi tanadin wannan wunin. Saboda magana ce ta ku yi kaza ku daina kaza, to ku yi kazan nan sakamakonsa sai a wannan wunin, sannan ku daina kaza in kun daina shi ma sakamakonsa sai a wannan wunin. Wanda ya kangare shi ma a wannan wunin ne zai gamu da gamansa. Allah ya kiyaye mu. To shi yasa Allah yake yawan tunatar da mu wannan wunin, sai yake cewa inna yawmal fasli, lallai wani wanda yake na fayyacewa. An ambaci ranar tashin alkiyama da sifofi daban-daban, domin duk wannan sifar da aka ambata to za ta kasance a wannan wuni. Ko ga an ambaci alkiyama yawmut taghabun, wuni na kamunga. Me ake nufi da kamunga? Shi ne wato lokacin da dolancin wa'insu yake bayyana, domin dolo shi ne wanda ya zo ya kare rayuwa a duniya bai yi abin da ya samu rahama gobe alkiyama ba. Domin algabnu shi ne a matsayinka na ɗan kasuwa, misali abin da ake sayarwa 10,000 sai ka je ka bugar da shi 1,000, kaga wannan ƙarshen dolo kenan a 'yan kasuwa. ko kuma kai abin da ya kamata ka je ka siyo shi a 1000 sai a zo a buga maka shi 10,000 kaga karshen dola yake nan a wajen wanda zai je siyo wani abu to shi yasa aka ambace ta yawmut tazabul sannan kuma an ambace ta yawmal qiyama wuni na tsayuwa kowa a tsaye yake kuma kowa gumi gurgudan aikin sa a rayuwa akwai wanda gumi zai kama shi iya wuya wani gumi ya kama shi a kirjinsa wani a gwiwarsa wani a idan sawunsa kuma idan zaka gane mamakin ranar kila ga ka fada ka ga ta wani kai gumin ka iya idan sawu shi kuma nashi ya kusa hadiye shi inda hukunci ne na duniya duk wanda ya kama ka a kugu zai kama abokin ka a kugu to amma ga ku a jere kuma kowa san gumi ruwa ne to amma yadda ya hade wancan ba haka zai hade wannan ba to sannan Allah subhanahu wataala ya ambace ta da yawmat tanat wato ranan kiraye kiraye a kiraye ɗan wuta a kiraye ɗan aljanna an kiraye ta alqari'a an ambace ta abin nan alhaqa duk wannan saboda kowace sifar ta sifantu da shi malamai da suka tantance suka ce alkiyaman nan sifofi da Allah ya ambata sun haura 80 a cikin Qur'ani kuma duk wuni ɗaya ne domin duk wannan sifar da aka ambata to shi wunin ya sifantu da ita to nan sai aka ambace ta yawmul fasl ranan fayyacewa ranan da ake rarrabewa Allah ke ta inna yawmal fasli kana miqata wuni wanda yake na fayyacewa da rarrabewa to ya kasance wuni mai iyakantaccen lokaci Allah shi shata wannan lokaci ba zai kasance ba kafin lokacin kuma ba za a wuce lokacin ba shi yasa Allah ke ta wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yau kuware ya kuma san manyan laifuka a duniya mutum zai iya bata a rububi ai abin da yake cewa hatsin bara da wake da dawa da gero da maiwa duk suna ciki a yamutse to ita kuma alkiyama ba haka take ba kowane mutane kowane jinsi akwai tim dinsu akwai ainihin bangaren da suke to shi yasa Allah ke cewa inna yawmal fasli wuni na fayyacewa na tantance komai da komai miqatuhum ajma'in shine iyakantaccen lokacin su gabaki daya a duniya zaka iya ganin idan an tashi wani screen ko an tashi wani abu na tantance abubuwa to ba lalle bane a ce wannan abun wani dai za a yi shi ko dai ya zamo idan na kasa gaba daya ne a ce yan jiha kaza rana kaza yan jiha kaza rana kaza ko idan abin da ya shafi jiha ne a ce yan karamar hukuma kaza rana kaza yan karamar hukuma kaza rana kaza ko yan masarauta kaza rana kaza yan masarauta kaza rana kaza ko a'a su manya-manyan mutane akwai wunin su na musamman su kuma matsakaitan mutane da sauran gamagarin mutane akwai wunin su na musamman to duniya ce take da wannan tsarin amma ita alkiyama lokaci ɗaya ne Allah ya shata kowa sai ya je ba wakilci sannan kuma kowa daidai da daidai ake a wannan gaban Allah sai dai wanda ya bi ka da aiki da kuma jin tsoron Allah subhanahu wataala to shi sai ce miqatuhum ajma'in lokacin su ne gabaki ɗayan su sai ke cewa yawma la yughni maulan am maulan shay'an wunin da wani masoyi ba zai iya wadatar da masoyinsa da wani abu ba a duniya za ka iya hana kanka don ka bai wa ɗan da ka haifa a duniya za ka iya hana kanka don ka bar wa abokinka zaka iya hana kanka dan ka bar wa mahaifanka zaka iya hana kanka dan ka bai wani da kake ga ka dala shi dama dama to mai ta alƙiyama ba haka take ba kowa nafsi nafsi yake daga cikin wani asar da malamai suke ambatawa har ta kai mahaifi ya ce ma ɗansa kai wane kai ka san kai ɗana ne na'am na sa ka makaranta na yi tarbiyya ka na yi ba kaza ya ce na'am ɗin ya zana masa ne'imomin da ya masa ya ce to yanzu abin da ya rage min mizani na ya cika lada ce ƙwaya ɗaya tak to kaga duk abin da ne maka a duniya to wannan guda ɗayar kawai nake so a matsayina na mahaifinka ko a matsayina na mahaifiyarka ka bani zai ce nafsi nafsi ni ma ta kaina nake ba a zo kaina ba ban san ni ma ya abu zai kare ba to kaga kai ka san wannan ba karamin al'amari bane ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahi yas'alu hamimun hamima mai tsananin soyayya ga wani abokinsa ko ɗan uwa to ba zai tambayi wanda yake da tsananin soyayya a kansa ba akwai bambanci tsakanin alhabib da alhamim alhamim shi ne tsananin soyayya to duk wata soyayya da kake wa ɗan adam to ba za ka tambayi ina yake a wannan ranar ba wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum kuma gashi za a nuna wa juna kowa ya ga wane yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawma idhin ko yawmi idhin bibani mai laifi zai yi buri ina ma zai ba da fansa a wannan wunin da ƴaƴansa yanzu zaka ga cewa magidanci nawa ne zai yi hakuri da dinkin sallah yi wa ƴaƴansa idan babu halin ya hada shi da su a yi ya yadda ya wanke tsofaffin ya goge su kuma su shiga sabo ya yadda idan ya fita ya samo ya kawo musu shi ya hakura ya tafi nema ya yadda ya kwana da yunwa su kwana da ƙoshi to amma ran nan ya waddu almujrimu law yaftadi min azabi yawma idhin bibani sannan wa sahibatihi wa akhi matarsa wanda suka yi kyakkyawar rayuwa wanda yake ta fafutuka a kan ya ga ya kyautata mata wanda kila ya bata da mutane da dama saboda ita ko bangaren danginta ko bangaren danginsa to amma ran nan yana ganin da za a zo a kunduma ta a wuta shi ya kai labari shi ke nan komai ya yi komai jin komai a jikinsa sannan wa akhi da kuma ɗan uwansa ƙila shaƙiƙi ko li ummi ko li abbi ko ma waye a cikinsu dai ya yadda a ƙona shi shi ya kai labari wa fasilatihi allati tuwi kai danginsa ma ga baki ɗaya wanda suke su nemi koma a wajensa duk na ɓangaren uwa da na uba duk a tarkata su bai togace kowa ba kai wa man fil ardi jami'an duk wanda suke ban ƙasa sun mai yunji shi dai a tsiratar da shi in ya tsira to su wannan kawai duk abin da ya faru wasu malamai suke cewa wannan ayar za ka ga ta nuna maka matsayin iyaye a ta a lahira don kun ga da aka jero aka ce ya waddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmin bibanihi وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه دد تيوا فصيله دنجي غبا ده iyaye zasu iya shiga amma dai ba ai nassi akan su ba sai dai dimna su bata rububi sannan man fil ardi ma duk zasu iya shigowa iyaye to amma dai duk taurin kanta bai isa a lahira yace Allah ka sa baba huta ko mahaifiya ta nika sa da aljanna bai isa ba sai dai ka ce dangi ma'ana kenan hada da kowa su amma dai su kai nasi ba zai yi ba amma kaga a wajen gudu yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi wasahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idhi sha'ani yughni. Kaga a wajen gujewa yawma yafirru almar'u min akhihi, mutun randa mutun zai gujewa dan uwansa, wa ummihi wa abihi ya gujewa mahaifiyarsa da babansa, wa sahibatihi wa banihi ya gujewa matarsa da ƴaƴansa, likulli imrin minhum yawma idhi sha'ani yughni, domin kowa sha'aninsa ya isa shi kadai. To shine Allah yake hasko mana irin yanda hoton zai kasance, irin yanda al'amarin zai kasance. Saboda haka yauma la yughni maulan am maulan shay'an, ba zai iya amfana masa da komai ba. Amma anan sai malamai suka ce ammun maqsusun, nan gaban biyan magana sai amma kuma akwai togaciya a cikin ayar da za ta biyo da wa'ansu sauran ayoyi. Domin idan aka ce maulan am maulan, ya'ya da iyaye, yan uwa da yan uwa, abokan juna duk sun shigo, wanda bi yake kaunar dan uwansa yake son wani so na hakika, to ya shigo a cikin wannan. To aka ce ba wanda zai iya amfana wa kowa da komai. To amma kuma ai kun ga akwai ayoyin ceto da suka nuna cewa annabawa za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, bayin Allah na ƙwarai salihan bayi waliyan Allah za su yi ceto, sannan iyaye za su ceci ƴaƴansu a wajen ɗaga darajarsu idan ba su yi aiki irin nasu ba. Kun ga annabawa sun amfana musu. To saboda haka kenan nan umumi ne aka yi, wani lokaci kuma tafsisin ya zo shi ne la yughni maulan am maulan shay'an wa la hum yunsarun, sannan ba za a taimaka musu ba. Wannan malaman tafsiri suka ce ana magana akan wanda suka mutu akan me, akan kafirci. Duk wanda suka mutu akan kafirci to haihuwar guzuma ce, dakwace wakwace, da'ufa talib wal matlub, da mai nema da wanda ake nema a wajensa duk sun yi rauni, ba wanda zai iya kataɓus, kowa ta kansa yake. Allah sai ya togaciya sai ce illa mar rahimallah, sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa. To wannan mar rahimallah din ya tamil an yakuna shafi'an aw mashku'an, sai dai wanda Allah ya ji kansa, to daga nan sai ya zamo agana am maulahu, zai wadatar ya amfanar ga masoyinsa, ko kuma walahum yunsaruna, ba za a taimaka musu ba illa man rahimallah, sai wanda Allah ya ji kansa shi kam wannan za a taimaka masa. Don mun faɗa a baya nau'ukan ceto, akwai wanda ya mutu da tauhidi amma kuma ga sabon Allah, ya cancanci shiga wuta, manzo alaihi salatu wassalam zai cece su ba za a saka su a wuta ba, ko kuma a'a sun mutu da manyan laifuka amma babu kafirci babu shirka, sun mutu da tauhidi sai dai laifuka, an saka su a wuta muddar su bata kare ba, manzo alaihi salatu wassalam ya cece su an fitar da su, kaga kenan an taimaka musu. To da aka ce wallahu yusarun, ana nufin wanda suka mutu da tsantsan kafirci, wanda suka mutu da imani, to wannan ba za su dawwama a wuta ba, sai dai kullun ya kai bawa Allah abinda ake maimaita maka. Kada ka rudu da cewa ai ni ina da imani, ina da kyawun ayyuka, dan dan sabo na ladi laraba ko na weekend, ko ai Allah bai faɗa maka cewa zai yafe maka ba, wa'anda Allah ce zai yi ma abuwa an ambata sunanka, ba an ambata ba, baka da tabbas, sa rai kake. To tunda baka da tabbas, kai dai kai iyayenka, sai dai yan adantaka da rauni za ka samu zamewar kafa, ba haka kaso ba, to kuma kai sauri ka koma zuwa ga Allah da istighfari da tuba. To amma ba wai haka kawai ka ce to ai tunda dai an ce akwai ceto, na'am kwarai akwai ceto, to amma wa ya faɗa ya ce kai kana ciki, kuma sannan alhamdulillahi muna fata kana ciki, amma yanzu tsakani da Allah a ce yanzu a zo a ɗauke ka a kara a jikin tugufar unguwarku da ake gasa balanmu ko tsire, a ce za ka yi wuni tun daga faɗuwar rana, fitowar rana zuwa faɗuwarta, don Allah a ce sai gobe za a cece ka wannan wuni zaka ji da dadi wannan wuta ta duniya kenan la sama Allah a ce mai dakin da ake gasa biredi amma gama gasa biredin duk an cire shi gaba daya a ce to kai laifi za a saka ka amma bayan an saka ka za a cece ka daga baya to in kana da hankali zaka fara tudale to wai kafin a cece ni awa nawa zan yi kuma me zan fuskanta to wannan ana maganar duniya idan maganar lahira kuma kaga dole ka shiga cecen ka Allah ka ba mu iko mu gyara to sai ke cewa illa man rahimallah sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya ji kansa sai ce innahu huwal azizur rahim kuma Allah subhanahu wataala shine mabuwayi kuma shine wanda yake mai jin kai wato zaka ga cewa sifofi guda biyu Allah yakan ba mai tasu a cikin alqur'ani ko dai izza da rahama ko kuma izza da hikima wa huwa al-azizul hakim nan kuma azizur rahim domin a sifar dan adam wannan biyun ba su cika haduwa ba idan aka ce wane wato mai karfi ne ko dai karfin mulki ko karfin jiki ko karfin matsayi to ba a fayya samun hikima tare da shi ba wannan karfin nasa shi zai dinga aiwatarwa ya kama kariya yadda ya ga dama musamman ya san idan ne babu abin da zai duba baya to wannan kada Allah ya hada ka da shi in kai masa ba daidai ba to ba za ka ji daɗi ba ai galibi abin da ke sa dan adam ya shakkun yin abu kada in nayi wani abu ba ya biyo baya to sai ya gamsu idan yayi ba abin da zai biyo baya to kuma ta hado ku kaga sai abin da Allah ya to shi Allah subhanahu wataala izzarsa hada take da hikima duk abinda Allah zai yi duk karfin mulkin sa subhanahu wataala to akwai hikima da ta sa yi abu to sannan kuma duk izzar Allah subhanahu wataala akwai tausayi a cikin ta akwai tausayi a cikin ta kada ka manta sarakuna da aka yi can shekaru ɗaruruwa da ake ba mu labari zaka samu sarakuna ne na maguzawa kawai Hausawa ne akwai wanda zaka samu yana da garkin zakuna idan wasu ko wani sun masa ba daidai ba sai ya sa a zo a dauko mutun ya kafa kujera sai an yi wutar da zakuna wajen wuni biyu sannan a dauki alawa a jefa ya tsaya yana kallon yadda zakuna za su katattala mutane su daddatsa su cinye su kaga me yasa yi wannan saboda izza shi shine mai mulki duk wannan yankin ba wanda ya sai daga masa yasa wani in an masa laifi a zo a kama mutum a yi masa tsirara a zo a kulle shi a cikin ɗakin tururuwai a zuba wa tururuwa dawa a kulle mutum ta baya tururuwa yadda take jin ƙanshin dawa za su fito ɗaruruwa kai kun mutum ga shi tumɓur ba komai kafin garin Allah ya waye Allah shi sai ya za a samu mutum duk sun cinye jikinsa to kaga wannan izza ce ta duniya to amma kuma babu tausayi a cikin izzar ba hikima a ciki to shi yasa zaka ga mafi yawa duk inda Allah yakan ambaci wato izza to zai ambaci rahama kuma in yi ambaci izza ya ambaci da kai akwai nadir inda zaka ga Allah ya hada izza da karfi wannan kuma mafi yawa barazana ne ga kangararru wa huwa al-qawiyyul aziz kaga adan an hada kuwa da kuma izza nan kuma hikimar hada su shine zaka samu wanda yake al-qawiyyu kun ba aziz ba domin kuwar daban izzar daban yana da karfi amma wasu yafi karfi shi ma ko wanda yafi karfin sa shi ko aziz shine wanda zai iya taka kowa ba wanda zai taka shi to saboda haka Allah sai kita illa man rahimallah to sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya ji kansu Allah ka saka mu a ciki sai ce innahu huwal azizur rahim kuma shi Allah subhanahu wataala shine mabuwayi kuma shine wanda yake mai tsagoran jin kai ga bayinsa. Anan ga tafsiri yace inna yawmal fasli yace yawmal qiyama yafsilu Allahu fihi bainal ibad. Allah yana rarrabewa a cikin wannan wuni tsakanin bayinsa. Miqatuhum ajma'in, lokacin su ne iyakantacce ga baki dayansu. Sai yake ci mai tafsiri yace lil azabi da'im, domin azaba ta tutur. To nan ba za a takaita akan azaba ta tutur ba, domin daga ce miqatuhum ajma'in, kowa ya shigo. Yadda ya zama akwai azaba ta tutur, to kuma akwai jin kai shi ma na tutur. Yawma na'ibuni maulan am maula, wunin da wani masoyi ba zai yi amfana ga wani masoyi ba, bi qarabatin, ta hanyar zumunci na jini, aw sadaqatin, ko abokantaka. Aina yadfa'u anhu shay'an, shine ba zai yi tunkuɗe masa komai ba min azabi, na daga azaba. Wallahum yansurun, kuma su ba za a taimaka masa ba, shine yumna'una minhu, ya zama an kare su daga shiga wannan azabar da Allah ce sai sun shiga. Sai ce wa yawma badalun min yawmil fasl, nan da aka ce yawma la yughni, to badal ne na wancan yawmal fasli. In baka gane yawmal fasli ba, to shine yawma la yughni. Sai ki ta illa mar rahimallah, sai dai wanda Allah ya ji kansu. Wa humul mu'minun, su ne mu'minai. Fa innahu yashfa'u ba'duhum li ba'd, to su mu'minai sashi yana yin ceto ga sashi bi idhnillahi, bi idhnin Allah. Innahu huwal aziz, Allah subhanahu wa ta'ala shine mabuwayi. Al-galibu, marin jayi fin tiqamihi min al-kuffar, a wajen daukar fansar da dai akan kafirai. Ar-rahimu bil mu'minin, kuma shine mai tsananin jin kai ga mu'minai, Allah ka saka mu a cikin su. Sai Allah ya ce
inna shajaratal zaqqum ta'amul athim kalmuhl yaghli fil butun kaghli alhamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim dhuq innaka antal 'azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun.
Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa inna shajaratal zaqqum, lallai bishiyar zaqqum ta'amul athim, abinci ne na masu manyan zunubai. Kalmuhun, kaman nan darkakkiyar darma yake. Yaghli fil butun, yana tafarfasa a cikin cikkuna. Ka ghaliyil hamim, kaman tafarfasar ruwan zafi. Khudhuhu, ku kama shi. Fa'tiluhu, ku tankaɗe ƙeyarsa. Ila sawa'il jahim, ya zuwa tsakiyar wutar jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi, sannan ku zubo a tsakiyar kansa. Min azabil hamim, daga azaban nan ta ruwan zafi. Dhuq, dandani, innaka antal azizul karim, tabbas kai ne babban mutum mai daraja. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun, wannan shine abin da kuka kasance kuna tababa a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi cewa ranan tashin alkiyama ita ce alƙawarin mutane ga baki ɗaya, da na ƙwarai da ba na ƙwarai ba duk za su je. Sannan kuma wani masoyi ba zai amfana ma wani masoyi ba, kun ba za a iya taimaka musu ba, sai dai wanda Allah ya ji kai. To yanzu Allah sai ya zo fayyace mana irin yadda wancan alfasul ɗin yake, yadda za a bambance mutane. Waɗannan 'yan ɓangaren dama Allah ya saka mu a cikinsu, waɗancan kuma 'yan ɓangaren hagu. Sai ke cewa inna shajaratal zaqqum, lallai wannan bishiya ta azzaqqum ta'amul athim, abinci ne na masu manyan zunubai. A'adhanallahu wa ajarana. Wannan bishiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta a cikin surori daban-daban. Ya ambace ta a cikin suratul Isra, ya ambace ta a cikin suratul Iqtin, Allah subhanahu wata'ala yake cewa innaha shajaratun takhrubu fi asli al-jahim talquha ka'annahu ru'usu shayatin, ita wata bishiya ce wacce ta fito a tsakiyar wutar jahim. Kai daga jin wannan ka san ba irin sauran bishiyoyi bane, domin bishiya idan ka dauko ta da danyen takatta ka saka ta a cikin wuta konewa za ta. To amma kuma ga wata bishiya ita kuma a cikin wuta ta fito. Allah yake cewa hudatta, yadda ka san kawunan shaidanu. Wasu malaman tafsiri mun ambata lokacin da muka zo tafsirin aya, wasu malamai suka ce anan tashbihi ne ake na ban tsoro, domin yanzu aka tambaye ka ya kan shaidan yake baka taba ganin sa ba. To yanzu da za a zo a ce maka kan shaidan da me yake kama, kwakwalwarka za ta baka cewa abu ne mara kyan gani, kila wani abu ne ga wasu kunnuwa, ga wasu irin haƙora, ga wasu ƙahuna, ga wasu abubuwa da ban tsoro. To wasu malaman tafsiri suka ce an ambata wannan saboda a saka tsoro a cikin zukata. Hudatta, yadda ka san kawunan shaitanu. Fa innahum la'akiluna minha famaliquna minha al-butun, yan wuta za su ci wannan dole kuma su cika cikkunansu da ita. Za ita idan aka ce raɓaɓɓa ka take kamar yadda wannan aya ta ambata. Yanzu idan mutum ya sha ruwan zafi, iyakar zafin a bakinka in ya shiga cikinka an riga an wuce wurin. To amma ita lokacin da aka ce ta shiga ciki, to a lokacin bala'i yake. A'adallahu ajara. Nan Allah ce ta'amul afir, abinci ne na masu manyan laifuka. A wata ayar Allah sai ya nuna a'a abincin wani abu ne, wala ta'amun illa min ghislin, yan wuta ba su da abinci sai na ghislin. Me ake nufi da ghislin? Shine usaratu ahlin nar, yan wuta wani miyaku ne tattare da su, abubuwa su dinga fita jikinsu masu ɗoyi, masu hamami, masu bashi, wanda ido bai so ya gani, hanci bai so ya ji. To Allah yake cewa ba su da abinci sai wanda a'adallahu ajara. A wata ayar laysa lahum ta'amun illa min dhari, ba su da abinci sai da yi ko kuma dakwara, kayan dakwara ko zazar giwa, duk malaman tafsiri sun fassara. Ka san kayan dakwara wata abu ce wadda ta yi wani hook haka, in ka kama ba za ka iya zago ta ba, duk sai ta shige ba a hannu, in za ka wuce sai ta kakkama rigarka. To Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa laysa lahum ta'ama, ba sa da wani abinci illa min dhari, ba sai wannan kayayuwa. Malaman tafsiri suka ce idan dan wuta ya saka a baki, duk sai su furfuto a gefen wuyansa, ba zai iya amayowa ba, sannan ba zai wuce ba. A'adallahu ajara. To sai malaman tafsiri suka tattauna akan wannan, kaga da aka ce wala ta'amun illa min ghislin, nan kuma laysa lahu ta'amun, kamar babu wani abinci sai waɗannan. To sai malaman tafsiri suka ce anan fuska ce guda biyu, ko dai a ce su ƴan wutan kala-kala ne gwargwadon manyan laifukansu. Akwai wanda girman laifinsu shi zai bayu ga ba su da abinci sai wannan zakko da aka faɗa. Wasu laifinsu hukuncinsu shi ne ba su da abinci sai wancan ghislin. Wasu laifinsu hukuncinsa ba su da abinci sai wannan ƙayayuwa. Wasu malamai suka ce ko kuma ya zama abinci ne na hali zuwa hali. Dan adam yana da karin kumallo, yana da abincin rana, yana da abincin dare. To kenan idan aka ce laysa lahum ta'amun illa min dhari, kenan ba su da abincin na lokaci kaza, kamar ka ce karin kumallon su ko abincin ranar su ko na dare, sai nau'in abinci iri kaza. sannan wala qa'amun illa min ghislin shi ma na lokaci kaza sannan wannan qa'amul athim ita wannan shajaratul zaqum ita ma abinci da lokaci kaza to Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani a'adana Allahu ajara kun ga Allah saboda yadda yake dawo da mu kullun akan layi da ya fadi wannan bishiya mummuna mai mummunar azaba sai ya ce qa'amul athim abinci ne na masu manyan laifuka me yasa aka ambaci masu abincin dan kunnan ka yaji ka nisanta dan idan ka je ka ce to insha Allah in dai laifi zai sa ni ci wannan to ni kam in Allah ya zan yi iyayina ba zan yi ba kaga shikenan bukata ta biya Allah sai ya kawo sifarta sai ya ce kal muhun kaman nan kakkiyar darma take a'adana Allahu ajara
amin
ya kace dan kakkiyar darma wala Allah ba mutumin da bai je wajen masu makeran fararen abubuwa ba makeran fari to bai san irin yanda zaka ga ana tafasa yadda ka san talge a cikin tukunya yana rafaffaka yana kumfa yana sama da ƙasa to haka nan zaka ga darma idan ta sha wuta to Allah sai yake cewa kal muhli shi wannan zaqum da aka ce abincin masu manyan laifuka ne to ga misalin ta kal muhli kaman narkakkiyar darma take yagli fil butun yana ta tafarfasa yana rababbaka a cikin tukuna kamar yadda na faɗa mana dazu duk zafin abinci in ya wuce makogaranka zaka ji shikenan zai yi wahala a ce ka sha shayi mai zafi kuma ka ce ka ji ƴan hanjinka suna ta abin nan in dai ya wuce makogaro shikenan to ita idan ta shiga a cikin ciki a lokacin tashin hankali yake tana ta zabalbala a ciki ka gani yin hamin yadda ka san tafarfasa da zabalbala ta ruwan zafi a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata wa Quraishawa abinda suke gani da idanuwansu yau da kullum wa illa malamai suka ce duk wani misali da za a yi na azaba ta lahira ko ni'ima ta lahira sai dai a kusanto da abun ga masu hankali irin abin da kake gani yau da kullum ya ɗebe maka kewar yawancin abin da ake faɗa amma a ce haƙiƙani to wannan babu wani abu na lahira da za ka ce kwabo da wani abu na duniya sai dai a kusato maka tashbihi kamanceceniya tunda ka san kaza to ka fahimci kaza ma ga irin yadda yake Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce khuduhu ku damke shi fa'tinuhu ku tankade kiyarsa kuma ku ja shi malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da fa'tinuhu wato kusan kaman ka ce ga wani kafaffen sa wanda zaka ga nan wasu sun kama asirkarsa suna ja nan kuma suna hankida shi ana dansa da karfi ana danna shi ta baya to shine abin da za a yi masa ana ja ana tankada kiyarsa ku zo ku kama shi fatiluhu ku danna kiyarsa ku tankada kiyarsa ila sawa'il jahim wato abin nan fatilu ila sawa'il jahim zuwa tsakiyar wutar jahim malamai suka ce sawa'il jahim shine wasatuha domin tsakiyar shi ne mafi tsananin zafi a azanin lafi wajen mala'iku malaman tafsiri suka ce yadda ka san kifi a cikin ruwa haka yake don wani wawan zai ce a to kenan mu da mala'ikun za mu kone tunda in an ce mala'iku za su shigar da kafiri gidan wuta su ma za su ji wuta to in dai kifi yana cutuwa a cikin ruwa to shi ma mala'ika zai cutu a gidan wuta kai ka san shi kifi kamar cutar da shi shine ka fito da shi daga ruwa domin shi a cikin ruwan nan yadda ka san kana shakar iskar duniya kana jin daɗi to haka nan kifi yake a cikin ruwa to haka nan mala'ikun da Allah ya sa su ne masu kula da masu laifi to haka suke a cikin wuta ba sa jin zafin wutar domin shi kansa zafin Allah sai ya sa wa halittarsa sinadarin da za a ji shi akwai sinadari da Allah ke sa wa dan adam in aka zare maka wannan sinadarin duk wani abu mai rabi ba za ka ji shi ba akwai ɗaya daga cikin malamanmu da yake cewa yaga wani abu mamaki da yaje Ingila yaga wata yarinya suna wasa da yara ɗan uwanta kawaye sai wata ta kama gashin kanta ta tumbuke wani kawai sai tafiyar ta fata ga ta fasa kuka ba aka tsinke gashin kai da karfi ai dole za a ji jiki sai suka yi mamaki suke tambaya wannan wace irin yarinya ce wace irin yarinya ce wannan a cire gashin kanta amma ba za ta yi kuka ba sai aka ce ita haka Allah ya yi ta ko ciwo ta ji sai dai kawai iyayen su ga jini na zuba amma ita ba za ta ji zafi a jikinta ba ita an cire mata sinadarin ta jira dadi a jikinta babu to ashe kaga Allah shi yake sa ma dan adam irin wannan a jiki in ku Allah shi yake da ikon wannan to kaga mala'iku da za su hore kafirai Allah ba zai sa musu wannan sinadarin ba su mala'ikun balle za su ji zafin wuta ko radadinta Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa dhuk dandani innaka antal azizul karim tabbas kai ne babban mutum mai daraja dan wuta babban mutum ne mai daraja kalla malaman tafsiri sun yi maganganu a nan wasu suka ce Abu Jahal shi ne mai tinkawo yana dukan kirji yana cewa ai a duk kwarin Makka ga baki daya shi ne babban mutum shi ne akramuhum wa azhum shi ne mafi darajarsu shi ne mafi girmansu kuma kun san shi ne fir'aunin wannan al'umma to wasu malamai suka ce shi ne ake nufi idan aka dandana masa azaba to sai mala'iku su yi masa wannan gatsan a ce dandane ya kai babban mutum mai daraja wato kamar Allah ya kiyaye a ce ga wani babban mutum ya yi ma wani laifi sai ya sa shi tsallan kwado yana tsallan kwado na can ranka ya dade kuma kana tsallan kwado ana ranka ya dade to ai kage shi ma a gatse ne ranka ya dade zai yi tsallan kwado ai ba zai yi ba wasu malamai suka ce a'a ai duk wanda ya kangare ma Allah ya kafirce ma Allah dagawa sai da nuna isa musamman wanda Allah ya bashi abin ji da fada inna lil insana la yatgha arafu sadda mafi yawa wanda suke sa kafa su shure dokokin Allah to girman kai da nuna isa da nuna cewa ita wannan dokar ba ta da wata daraja a wajensu sun fi karfinta ai kun san akwai 'yan sama da doka akwai wanda su sun fi karfin doka sun take ta Allah ya ce ayi kaza sun take wannan abin ba za su yi ba matsayinsu ya wuce wannan kan ba kai musu wannan magana to kaga abinda suke ji a cikin zukatansu su manyan mutane ne masu daraja ta kololuwa to saboda haka mala'iku sai su yi musu wannan gatsan a ce zuk innaka antal azizul karim anan malamai suka ce in mun kula yan wuta ana musu azaba iri biyu akwai at-ta'dhibul badani akwai at-ta'dhibul nafsi ta'dhibul badani shine a dandana wa jiki kuda wani radadi wanda zai tashi hankalin sa ya ba dadi shi kuma at-ta'dhibul nafsi a farfada wa mutum bakaken maganganu wanda zai ji babu dadi yanzu za ku ga akwai babban mutum mai daraja wanda kila daga fada masa wata magana gare ya dauko 100,000 kaza ya baka ai kun ga shi yasa malam fikihu suke cewa akwai at-ta'zir ta'zir shine jan kunne wani laifi ne da mutum zai yi amma ba shi da wata doka ta kamaimai a cikin qur'ani ko hadisi to an ba alƙali dama ya jan kunne sai suka ce to shi jan kunnen kowa gwargwadon abinda zai ji a jiki akwai wanda yanzu kakka dake shi kada ka zage shi kuma kakkai masa tara ka sa cewa ya sa gajeren wando da yar shara kai ba hula tun daga shuwarin sai ya zo nan kasa ba takalmi da yar shara da gajeren wando to shi ka gama hula ka tashi ka gama ci masa zarafi to kaga yanzu wannan baka dauke shi ba baka ainihin yi masa tara ba to amma wannan abin da kai masa gara ka zazzane shi wani wuri inda ba wanda ya gani yafi masa yanzu musamman lokacin wayan nan a ga wani daga jerin wando da ya share an doke shi a social media sai kai wane ne wanda a ce Allah bai ne kaga wannan ai ta yi muni sosai to kaga yanzu wannan ba duka sake ba amma masa at-ta'zibun nafsi yanzu akwai mutumin da in yi ba daidai ba ka zo ka ce yanzu tsakani da Allah yanzu da girmanka yanzu kai da girmanka da darajarka yanzu kai duk matsayin nan naka yanzu tsakani da Allah kai yanzu ko ba a yi maka magana ba dan Allah kai daidai to wannan magana wallahi ko bacci yake in ya farka sai ya ji bacci ya dauke masa yanzu ne ake faɗa ba wannan magana to wannan kaga mu at-ta'zibun nafsi ransa aka azabtar to in wuta duk biyun ake hada musu akwai at-ta'zibul badani da kuma at-ta'zibul nafsi to wannan cewa zuk innaka antal azizul karim dan dani ai kai babban mutun ne mai daraja to kaga shi da kansa ya san ina girma ina daraja sannan Allah sai ya kara sani cewa inna hadha ma kuntum bihi tamtaru wannan shine abinda kuka kasance kuna shakku kuna karyatawa Allah subhanahu wataala yake cewa yawma yud'una ila nar jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha am antum la tusirun islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzuna ma kuntum ta'malun Allah yake cewa ran da za a tanka da kiyasu ya zuwa wutar jahannama tankada a danna su a kora su Allah sai ce hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun to wannan ita ce wutar da kuke karyatawa a duniya an yi muku gargadi an yi muku jan kunne kuna cewa fatu mi aba'ina in kuntum sadiqin wai in gaskiya ne iyayenmu a tashe su mu gan su mu tambaye su labarin lahira sai a ce to afa sihirun haza kun ce qur'ani sihiri ne kun ce qur'ani bokanci ne kun ce musulunci kawai shine ne wayo ake muku to shi ma wannan wutar sihiri ne am antum la tusirun kuku dai ba ku gani ne to islauha ku kono da ita fasbiru aw la tasbiru sawabun alaikum ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri duk ne ne a wajen ku amma fa innama tujzauna ma kuntum ta'malun ba za duntan ku aka yi ba ana saka muku da abin da kuka kasance kuna aikatawa ne a duniya Allah subhanahu wataala ka tsare ku anan a cikin tafsiri yake cewa inna shajaratal zaqum yace nan dai bishiyar zaqum yace hiya min akhbathi shajar tana daga cikin mafi munin bishiyoyi almur mai tsananin daci yumbitu Allahu Allah shi ke tsiro da ita ta'ala madaukaki fil jahim a cikin wutar jahim Allah ya ce ta'amul afim abinci ne na mai manyan laifuka ya ce kafirul ism mai yawan zunubai mithl abi jahal wa ashabihi kaman abu jahal da ainihin abokansa sai ya ce kal muhl yadda ka san narkakkiyar darma mai tafsiri yake cewa kadurdiyyi zait wato kaman tsakin mai kaman tsakin mai wato tsakin mai idan aka soya man shanu wannan tsaki tsakin yana daga cikin abin da yake rukun zafi sosai yana rike zafi baya rabuwa da zafi dan nan to shine ad-durdi yace ka durdi zait wato kaman tsakin mai ko kuma wato furkaki na karshen mai al-aswad wanda yake baki sai yace khabarun thani wato da aka ce ta'amul afim to kuma aka ce kalmuhul to wannan khabar ne na biyu domin da aka ce inna shajaratal zaqum kaga ism ne na ita inna to sai aka ce ta'amul afim kun ga wannan khabar ne na inna to sai kuma kalmuhul shine mai tafsiri yake cewa khabar ne na biyu to Allah subhanahu wataala sai yake cewa yaghli fil butun yana tafarfasa a cikin cikkuna yace bit tahataniya ace yagali fil butun halun min al muhl wato da aka ce kal muhl yagali fil butun ko kuma tagali fil butun da Ibn Kathir in ban manta ba da Asim sun karanta yagali fil butul domin kun ga da aka ce qa'amul afim at-ta'am kun ga muzakkar ne ko shi wannan qa'am din yagali fil butul to amma da aka ce sai kuma yake cewa qurina bil fawqaniyya an karanta da ta'um mai digo biyu a sama shine qira'a mafi yawan malamai a ce tagali fil butul to in aka ce kun ga wacce shajara din kenan tunda shajara muannafa ce kenan ita wacce shajara tagali fil butul tana tafarbasa a cikin cikkuna sai ke cewa khabarun salim kuma wannan khabar ne na uku sai ce ka gani al-hamim kaman tafarfasar ruwan zafi yace al-ma'u shadidul harara ruwa mai tsananin zafi khuduhu yuqalu lizabaniya za a ce mazabaniya wa khuduhu khudul athib ku damki wancan mai manyan laifuka fa'tuluhu ku dannake ya sai ce bi kasri ta'i wa quri'a bi dhammiha fa'tuluhu fa'tuluhu shine jurruhu ku jashi a ƙasa yake cewa bigil zatin da kausasawa wa shiddatin da tsanani ila sawa'il jahim yazuwa tsakiyar wutar jahim shine yace wasatun nar tsakiyar wuta thumma subbu fawqa ra'sihi sannan ku zuma a tsakiyar kansa min azabil hamim daga wuta wato ainihin ko kuma azabar ruwan zafi wani hadisi yace dan wuta za a dake shi da guduma idan kansa ya lotsa to kuma sai a zubo ta fasashen ruwa a wannan kwari a'azallahu ajaraka amin to shine aka ce subbu ku zuba faukar asihi a tsakiyar kansa min azabil hamim daga azabar ruwan zafi yace min alhamim daga ruwan zafi allazi la yufariquhu alazab wanda azaba ba ta rabuwa da shi fa huwa ablagu shine yafi kaiwa mutuka mimma fi ayati sama da ayar take cewa yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana zubo ruwan zafi akan su to ita waccan ayar ba a nuna kan yayi kwari ba wannan ko sai an dake shi ya lotsa yadda ruwan ainihin zai shiga ciki Allah ya tsikiya shi sai ke cewa yuqalu lahu kuma sai a ce da shi zuk dandani ayin azab ka dandana wannan azaba innaka antal azizul karim domin kai babban mutum ne mai daraja da za a maka ta hanyar diyawarka wa kana abu jahl yaqul abu jahl ya kasance yana cewa ma baina jabalaiha a'azzu wa akramu minni duk tsakanin wannan duwatsu na makka ba wanda yafi ni girma babu wanda yafi ni daraja wa yuqalu lahum sai a ce da su inna hadhal azab tabbas wannan azaba ma kuntum bihi tamtarun abinda ku kasance kuna ta baba ne fihi a cikin sa tashukuna ya zama ainihin kuna yin shakka an nuna mun lokaci zamu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane din mu daidai ne amin amin
tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum da fatan Allah ya kara amanin lafiya baya haka malam tambaya ta ita ce mace ce ta samu ciki sati tara sai ya zube lokacin da yake zubewa tana zubar da jini tsawon wasu kwanaki saboda haka sai ba ta sallah har sai da ya dauke sannan ta dawo sallah to yanzu kuma sai ta ji wani malami ya ce idan ciki bai kai wata uku ba to ba zai zama na dasa ba saboda haka ba za a daina sallah ba to malam idan hakan ne yanzu ya zanyi da sallolin da ban yi ba a lokacin da na yi
to tabbas ba wai magana wata uku ba ne ba akwai abinda ake kira alwilada haihuwa haihuwa barin ɗan ciki ya shigo a cikin suna na wilada ma'ana duk lokacin da ciki ya kai wata hudu to an kaddara cewa halittar ɗan adam ta riga ta cika ko da ba za a iya gane namiji ne ko mace ne ba ba a ware hannaye da ƙafafuwa ba amma dai dole an fahimci cewa nan wajen ƙafafuwa ne kila nan wajen kai ne to lokacin da ɗan adam ya yi wata hudu to shine wannan za ta kankama to a lokacin in mace ta yi bari daga wannan lokaci zuwa sama to wannan jini shine damin wilada ta yadda da za a ce mijinta ya sake ta kila yana cewa ya sake ta a yanzu sai ta yi bari bayan minti daya shikenan ta fita daga takaba afuwan ta fita daga idda in ji samu miji ma sai ya daura musu aure a yanzu ko kuma a ce mijinta ya mutu yana mutuwa sai ta haihu ko ta yi bari barin da ya kai wata hudu zuwa sama to shi ma cikirin ta fita daga takaba to amma idan mace ya zamo ta yi ragon kaya ta yi bari wata daya wata biyu wata uku abinda bai kai wata hudu ba to wannan jinin ba jinin haihuwa bane
no
jini ne na lalura ba zai hana sallah ba ba zai hana azumi ba kuma ba zai fitar da ita daga takaba ko idda ba to amma duk abin da mutum yayi da jahilci wannan kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba ba'da wa aslaha fa innahu ghafurur rahim ka san irin wannan kurakuran matan karkara da yawa suna yi yanzu akwai wasu mata a karkara wanda su dai tunda an ce wai jinin haihuwa wata biyu ne to wata in ta haihu sai ta yi kwana 60 ba ta sallah ko da jinin nan ya dauke bayan yan satuttuka to ita ai ba ta yi 40 ba ba ta yi wata biyu ba to kaga wannan kuskure ne to daga nan da aka sani sai a tuban ma Allah sai a toshe wannan sai a fuskanci gaba ita yanzu wannan baiwar Allah azatanta cewa wannan jinin daidai yake da jinin haihuwa saboda haka yanda jinin haihuwa zai hana sallah ya hana azumi to shi ma wannan nabarin da bai kai wata hudu ba haka wanda kun ba haka bane ba to saboda haka ba za a ce sai ta raba salloli ba kawai shi kenan ta nemi gafara Allah akan kuskuren da ta yi kuma sai ta kiyaye nan gaba
sai tabayin tambayoyi dangane da zakkar fidda kai wannan yake cewa Allah ya gafarta wa malam akan zakkar fidda kai wallahi malam duk sallah da kyar muke samun abin da muke dafawa mace hakan ya sa ba mu damu da fitar da ita ba da tunanin cewa ba ta hau kanmu ba to malam sai na ci karo da wata fatawa da ta ɗaga min hankali wai duk talaucinka sai ka fitar da ita ko da kuwa riga biyu ce gare ka to sai ka sai da guda ka fitar da zakka ta fidda kai ɗaya tambayar makamace ta yake cewa assalamu alaikum malam na kasance ina koyarwa a private school mun kasance wasu lokuta ba a mana albashi in muna hutu gashi kuma sallah ta zo a ƙarshen wata abincinmu ya kusa ƙarewa shin malam ya halasta in ɗauki gunjin abincin namu in bayar da shi a matsayin fidda kai ko kuma in karɓi bashi lokacin da Allah ya hore min sai na biya
to zancen cewa mutum ya sai da rigarsa ya fidda kai kina jin da kila ko yan wa'azin turmi ne amma in ba yan wa'azin turmi ai ba da zai ako wanda zai ce haka duk abin da zaka karanta a cikin littafin mu na fiqhu abincin wuni shi ake warewa to abin da ya saura a ciki ake fitarwa muqaddara yanzu kawaye gari da kwano 10 kuma abinda zai ishe ka a wannan wurin kwano 2 to yanzu me ya rage kwano 8 to kuma ku gidan ku 10 ne kaga yanzu kwano 8 na mutum 8 an samu gidan kwano 2 to wancan kwano 2 da ba a da shi wannan Allah ya yafe sai a fitar da na iya wanda ake da shi a hannu ma'ana abincin wuni ake warewa ba wanda ya ce ka sai da ko takalmi ko hula ballanta na riga fa wanda ya ce kai wannan saboda ka in aka ware abincin wuni abinda ya saura a shi ake fitarwa kai inda za a ce ka waye gari da kwano 3 kuma kai kwano 2 ke isa gidanka kuma ku 5 ne ko ku 10 to yanzu wannan kwanan daya da ya saura abincin wuni sai ka fitarwa kanka saura kuma ya fadi to amma da za a zama a wannan waye gari ka kuma sai aka kawo maka kwano 20 ko bahu 1 to in dai ba a sauko daga idi ba aka kawo ta hau kanka kanka sai a to ai ne ma kawo mu akai eh mun yi da kawo maka akai to amma naka ne kuma to tunda naka ne ba a sauko idi ba to sai ka fitar ma ai nufin mutanen gidanka wannan shine abu na biyu malamai sun ba da fatawa suka ce ma'aikacin albashi idan yana da tabbas cewa idan wata ya kare za a bashi albashinsa to babu laifi ya ranci kuɗi ya zama ainihin ya fitar babu laifi tunda yana da tabbas babu laifi dan yayi wannan akwai abubuwa da zaka ji wasu suna bada wata kuma gurguwar fatawa wata sa mu addini cewa wai yanzu abubuwa bukatar kuɗi ita ce ta mamaye mutane saboda haka gero da dawa nan ya kamata a takaita bada su kawai a dinga lissafa kuɗin ana ba mutane to wannan gaskiya ya saba mu sunna ta manzo alaihi salam ai a lokacin manzo alaihi salam akwai masu bukatar kuɗin amma manzo Allah ya nassi akan cewa abinci ake bayarwa abinci ake bayarwa su can kaman a ce sha'ir irin zabib irin dabino da sauransu mu kuma nan irin su shinkafa gero dawa da masara da sauransu saboda kaza can a ce wai wani a dinga tara kudi yana yanzu idan mutanen gari suka tara kudin a iya zuwa a gina wata university da wannan kudin idan aka shekaru ana tarawa wannan duk kawai tunanin wasu yan boko ne marasa addini addinin musulunci idan yace ayi kaza to baka fi shi iyawa ba yau ba wani magana ce a bada kudi a mamadin zakatul fitr amma yanzu kai da za a kawo maka kwano 20 kai kuma sai ya zama da ba ka tashi baka da kokobo to ba laifi bane ka ɗebi kwano kaza ka sayar kai kaga yanzu sadakar da aka baka ne ka sayar ya halitta ka sai da wani abu kai amfani da kuɗin amma ba wai kai da zaka bada zakatul fitr a ce wai kuma ka bada kuɗi a mamadin kayan abinci ba wannan ba daidai bane ba
tambaya ta karshe yake cewa dangane da amfani da tarbi ko counter wallahi malam ina son in rika tasbihi game da istighfari to amma da zarar na fara yi da hannuna sai na manta me nake yi in fara tunanin wasu abubuwa amma idan da counter ne ko tarbi ba na mantawa to malam ya zan yi
sai ka yi da counter ka ko tarbin ka wacce ka da ka yi
no
abinda malamai suka ce yi da hannu shi yafi saboda hadisin ina jin ko dai Maimuna ko Ummu Salama ɗaya daga cikin su manzo alaihi salam ya ganta tana yi da tsakoyi tana kirga tasbih da tsakoyi sai yace da zaki da ɗan yatsun ki da yafi fa inna hunna ko fa innaha musaffaqat domin su za su yi furuci su wannan yatsun na dan adam saboda haka abinda malamai suka ce idan kai da yatsun ka shine abin da yafi amma ban san wani malami daga cikin malaman musulunci da yace in kai da tarbi ko da kawunta tarbiyyar ka bai yi ba ba wani malami da yace haka akwai mace tsakanin kaza yafi kaza ina fatan an fahimta kuma abinda nake so na baka shawara kai dan uwa mai cewa sai ka rikice don Allah abinda ake so kowane zikiri ka dunga halarto da zuciyarka lokacin yin sa wato duk wani zikiri da zai zamo baki yake fada zuciya ba ta hararowa yana da ragaggiyar fa'ida yanzu bakinka ne yake ta cewa subhanallahi zuciyarka tana lissafa wani abu daban kaga subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah to ana so lokacin da bakinka ke furta subhanallah zuciyarka ta dinga halarto da wannan ma'anar ta tsarkake Allah lokacin da kake cewa Allahu akbar Allah shine mafi girma to zuciyarka ta dinga halarto da wannan ma'anar amma bakinka yana faɗa wani abu daban zuciyarka tana tunanin wani abu to wannan zikirin naka mai ragaggiyar fa'ida ne ba a ce bai yi ba a'a amma wanda zuciya da harshe suka haɗu to shi fi samun matsayi a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya dace da mu Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da zama lafiya marasa lafiya musulmi na gidaje da na asibitoci Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya ka ni'imta mana da'a da lafiya da ka ba mu iyayenmu wanda suka rasu ya Allah ka gafarta musu wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani iyayenmu mazansu da matansu Allah ka shirya mana su Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka kinsa kaunar da'a da nagarta a cikin zukatansu Allah ka kyamantar da sako da kangara a cikin zukatansu Allah kai riko da hannayensu ka jibanci tarbiyyarsu cewa gabanin mu tun daga mataki na kasa ya zuwa na sama Allah kai riko da hannayensu inda suke daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suke kuskure Allah ka tsinka yadda su kurakuran ka ba su ikon gyarawa Allah ka ni'imta su da mashawarta makusata na kware ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya duk abin da zai tashi hankulan mu Allah ka nesanta shi daga barin mu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka musulmi da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika musu ka sanya albarka ya Allah wanda suke da haƙoƙi sun makale Allah ka fito musu da haƙoƙin su ya Allah duk musulmin da yake da damuwa ka san zuciyarsa ka san damuwarsa Allah ka yaye masa damuwarsa ya Allah ka gafarta wa matattunmu wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ka sa duk abin da zamu yi domin ka Allah ka azurta mu da ikhlasi a cikin ayyuka Allah ka azurta mu da ikhlasi a cikin ayyuka ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka bamu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka bamu ikon nisantarsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.